sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tsaye ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tushen to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litini 22 ga watan mayu na shekarar 2017 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da nazar ahmed hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar da waniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi naziru abamu dandanan labaran
to ladan anan shugaba Donald Trump ne na Amurka ya tace kitakitaken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da suka sai sauka a Isra'ila a yau litinin dan kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka sai kuma kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya na shirin kiran wani taron gaggawa a gobe talata dan tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Korea ta Arewa ta yi haka kuma a kasar Turkiya an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman general waɗanda ake zargi da taka rawa a yankurin juyin mulkin da aka soyi a watan Yuli shekarar da ta gabata.
Madalla karin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa hukumar yaƙi da safarin mutane ta ceci mutane har sama da 10,000.
We've rescued about over 10,000 victims so far.
Mun ceto kimanin sama da mutane 10,000.
A canja Taraba kuwa za ku cewa wani sabon rikici ne ya balle tsakanin manoma da makiyaya wanda har an yi hasarar rayuka.
Ni wata ce ne da rigima akan cewa Fulani sun zo wani kauye na Kuteba.
Babu jami'an tsaro ne?
An ce akwai da jami'an tsaro a kan hanya. Yanzu aka hada kan buga bindiga.
Ha kuma za mu kawo muku rahoton gudunmawar da mata suka samu a jamhuriyar Nijar sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande da kuma sakonnin da ku masu sauraro ko ka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum Shugaba Donald Trump na Amurka ya cece kitakitakin tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da ya sauka a Isra'ila a yau litinin dan kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka Trump ya ce a lokacin yayi da ya kamata Amurka da Isra'ila su hada karfi su yaki abokan adawansu kamar kungiyar ISIS da kasashen irin su Iran masu bada goyen baya ga kungiyoyin yan ta'adda masu tada fitinu a cikin duniya Shugaba Trump dai yana wannan jawabi ne a birnin Kudus yayin da yake tsaye tare da shugaban Isra'ila Reuven Rivlin. An sa'o'i kadan kafin tarukan da zai yi da Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu da kuma kai ziyara wasu wurare masu muhimmanci na mabiya addinin Yahudanci da Kiristanci. Trump dai ya shiga Isra'ila ne daga Saudi Arabia inda ya ce sarkin kasar Salman ya tabbatar mishi da cewa suna son ganin an shata sulhun tsakanin Yahudawa da kuma Falastinawa.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe Talata idan mai kowa mai komai ya kai mu don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Koriya ta Arewa ta yi. Ofishin jakadancin kasar Uruguay ya ce Amurka, Koriya ta Kudu da Japan su ne suka nemi a yi wannan taron. Sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma Koriya ta Arewa ta ba da sanarwa cewa ta kammala shirin kera ƙarin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma maharba su. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce rokan da Koriya ta Arewa ta halba jiya Lahadi an harba shi ne daga wani wuri da ke cikin lardin Pyongyang na kudancin kasar kuma ya yi tafiya kilomita 500 kafin ya fado cikin tekun Japan. Wannan shi ne gwajin harba makamai na biyu da Koriya ta Arewa ta yi a cikin mako guda kuma shi ne na 10 a cikin jerin wannan shekarar.
To a kasar Turkiya kuma an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman general waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da General Akin Öztürk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na kasar. Turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka mai suna Fethullah Gulen da laifin kitsar makircin yunkurin juyin mulkin na ran 15 ga watan Yulin shekarar ta 2016. Wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a cikinsa. Gulen dai ya musanta zargin cewa yana da hannu a cikin lamarin. A jiya Lahadi ne kuma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ƙara tsawaita dokar ta ɓacin da aka kafa tun bayan yunkurin juyin mulkin na bara. a ƙarƙashin wannan dokar ta bacin ne aka kama mutane fiye da 47,000 sannan an kori wasu 100,000 daga ayyukan su a bisa tuhumar cewa sun taka rawa a cikin wannan yunkuri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokaci guda, kuma tsohon ministan lafiya na ƙasar Tewodros Adhanom Ghebreyesus shine dan wakilin ƙasar a cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice. Lamura biyu yanzu sun haɗu waje guda da yake wasu masu nazari na zargin sa da kin bayyana gaskiyar cewa wannan cutar da ta barke a yanzu kwalara ce wanda yin hakan zai iya yin lahani ga tattalin arzikin Ethiopia. A yau Litinin ne kasashe 194 dake da wakilci a cikin hukumar lafiya ta duniya za su haɗu a Geneva domin tattaunawa na tsawon kwanaki 10 wanda za a fara yau Litinin. Abu na farko ko da za su fara tattauna aiwatarwa shine zaben shugaban hukumar ta WHO na gaba. Tedros yana daya daga cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar wanda har ila yau suka hada da mutane biyu daga kasashen Birtaniya da Pakistan.
To wata cibiyar gudanar da bincike ta kasa da kasa ta ce mutane miliyan 31,100 suka rasa muhallansu a shekarar da ta gabata ta 2016. Duk a sanadin masifu iri-iri da suka hada da yaƙe-yaƙe, tashin hankula da bala'uku na halitta. Cibiyar IDMC wacce bangare ce ta hukumar 'yan gudun hijira ta kasar Norway ta NRC. Ita ce ta sako waɗannan alƙaluman a yau inda ta ce a cikin shekarar ta 2016 a yi lokacin da bayan kowace daƙiƙa ɗaya akan samu mutum ɗaya da ke rasa mazauninsa a ƙasarsu. Babban sakataren na NRC Jan Eglan ya ce yanzu mutanen da suka rasa gidajensu sun fi 'yan gudun hijira yawa a duniya, ƙididdigar ta nuna cewa tashe-tashen hankula ne suka fi ta da mutane tsaye, inda mutane kusan miliyan 7 suka rasa gidajensu ciki har da a nahiyar Afirka, inda mutane miliyan 2,600 suka rasa muhallansu.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma faro rahoton da ce to yara 10,000 da hukumar yaki da safar mutane ta ce ta yi. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Fatocin mutane daga kasashen masu tasowa zuwa kasashen da suka ci gaba wani abu ne da ke cewa gwamnatocin kasashen tuwo a ƙwarya. Gwamnatin Najeriya na ɗaukar matakai daban-daban don kawo ƙarshen wannan matsala. Darakta Janar ta hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIN, Mrs. Julie Okadoli, ta gaya min irin hoɓɓasan da suke yi.
Well, so far so good. We've rescued about over 10,000 victims so far.
Mun ceto kimanin sama da mutane 10,000 kuma yanzu haka ne muke magana da kai. Mun samu nasarar gabatar tare da hukunta masu safarar mutane kimanin 323. Ko a makon nan ma mun gabatar da masu irin wannan aika-aika a jihohin Nasarawa da Edo, kuma an yanke musu hukunci. Muna kuma fatan samun ƙarin nasara a nan gaba.
One in Nasarawa state and one in Edo state, and we hope to secure more of these convictions as time goes on.
Ganin yadda ake fatocin mutanen zuwa kasashen da suka ci gaba, ko akwai irin rawar da su ma ya kamata su taka?
We all work together, you know, the Nigerians work with the Spanish government, the Italian government,
duk muna aiki tare. Nigeria na aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatocin kasashen Spain, Italia, Britania da ma Amurka, kuma wannan wani aiki ne da muke yi tare.
So I think it's a joint effort so far.
Hajiya Halima Baba Ahmed, wata mai fafutukar kare 'yancin mata da yara ne a Nigeria.
Matsalan nan gaskiya matsala ne babba wanda kuma abu ne mai tada hankali sosai, abu ne wanda bayi da daɗin jin labari. Kuma ni babban matsalan ma abin da yake damuna irin wannan tafiya ka ga ta cikin hamada za a yi shi. Kuma idan aka shiga hamadan nan duk wani matsalan da ya taso na ruwa ko na abinci idan ya ƙare musu, yawanci a nan mutane suke rasa rayukansu da yawan gaske ba kaɗan ba. Amma kullum mutane ba sa duba irin wannan abin, in ma za su yi tafiyar ne su yi shi ta hanyar da doka ya ce domin su tsira da irin waɗannan fitittunu da rasa rayuka da ake yi. Amma a kullum mutane ba su ɗaukan wani ya zama musu darasi. Gaskiya abu ne mai tada hankali saboda matsalan da ake samu, musamman ma a ce idan suka bar nan ba su isa can ba wani abu ya same su, ko kuma lokaci in sun shiga cikin teku jirgin ya kife ko a ɗauki mutane da suka karfin wannan jirgin, ko wani lokaci idan suka tafi cikin ƙasar da za su je ɗin rayuwarsu kusan kullum a cikin wulaƙanci yake.
Ko a ba bayan nan ma dai alƙaluma sun nuna cewa sama da 'yan Najeriya 4,000 ne suka rasa rayukansu a kogin Mediterranean a ƙoƙarinsu na tsallakawa ƙasashen Turai. baya kuma ga dimbin dubban yan Najeriya da suke mutuwa a cikin hamada daidai a kokarin nasu na tsallakewa daga Najeriya zuwa kasashen Turawa a kokarin da suke yi na neman abin duniya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yara annanana
to daga ceto yara 10,000 sai kuma rikicin da ya balle a jihar Taraba tsakanin manoma da makiyaya. Ga kuma abinda Naftali Ichen ke bayyanawa yake wa Ibrahim bayani a cikin rahoton da Ibrahim Abdulaziz din ya aika mana.
Abinda ke faruwa shine yawan tashi ne da rigima akan cewa Fulani sun zo wani kauye na Kuteba.
Babu jami'an tsaro ne?
An ce akwai jami'an tsaro a kan hanya. Yanzu aka hada kan buga bindiga ai ba za a iya yi sani ba ten idan ta yi sauki tukuna za a tantance.
Wannan sabon fadan ma na ko zuwa ne a ƙasa da awanni 44 da wani taron sulhun da aka yi a ƙarƙashin tawaga da gwamnatin jiha ta Tura domin shiga tsakani kamar yadda wani ɗan yankin da bai son a ambaci sunansa ya shaida min ta waya.
Shekaran jiya tawagan gwamnati sun tafi a yanci an yi sulhu magana kare. To yau kuma an tashi an waye garanci ana faɗa ta kamata a ce an yi sulhu shekaran jiya. Zai kuma bai tashi.
Da yake tabbatar da barkewar wannan sabon rikici shugaban haɗakar ƙungiyar makiyaya ta Miyatta Allah Jauro Sahabi Mahmud Tukur ya ce kawo yanzu ma akwai wasu makiyayan da ba san inda suke ba bai ko ga shanun da suka bace a daji.
Akan itace shi ya kawo wannan matsala. Itace malaira Bafulatani ya hau yana sare wa ɗan Kuteb zai same shi a nan faɗa ya haure aka kashe ɗan Bafulatani aka sake kashewa aka yi Kuteb diga nan fa faɗa ya shiga cikin ƙusa ya shiga cikin gafu. Al'amarin da abin da ya faru kenan.
To amma ai ko kwanan nan kun zauna da gwamnati kan cewa an sasanta kuma kwamiti hayaje amma abin yaƙi cinyewa menene matsalar?
Al'amari na abin da ke faruwa mun zauna da shi gwamna mun yi magana na fahimtar juna. Amma abin da nake so ka sani cewa wayannan Fulani fa akwai shanu kansu, akwai shanu da yawa wanda suke cikin wannan daji. Kukansu shine tunda an ce musu su tafi, an ce musu kar su shiga wannan yanki. Abinda suke nema a wajen gwamnati da hukuma shine a fitar musu da shanu kansu a basu. Duk Fulani duk rayuwarsa ba shine maganar shanunsa. Wannan abubuwan kenan da yake faruwa.
To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Taraba a cikin Dariya Dusan Isiyaku ya kuma nuna bacin ransa ne game da wannan samun tashin hankalin inda kuwa ya danganta matsalar da ma rashin hanya da cewa shi ke hana isa ga ƙauyukan da lamarin ke faruwa. Gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya kuma bayyana irin matakan da aka ɗauka ne domin gano bakin zarin magance wannan tashin-tashina.
Gwamnati tana yin yakacin ƙoƙarinta sai dai ka san yawancin babban damuwan shi ne wuraren da ake faɗa wuraren ne da zaka gani is not accessible and mutanen da suke daji musamman a ga su waye ne menene problem din sai gwamnati ta zanna da miyatti Allah. In fact yau da nake maka magana ba gwamnati za ta zanna da miyatti Allah to su argane yaya za a yi a yi lasting solution to this kind of a problem.
Kawanzu tuni aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin kuntar da rikicin kamar yadda kakakin runo yan sannan jihar Taraba SP David Musa ke cewa.
Kamar yadda nike maka magana Damon Tuntuni muna da jami'an tsaronmu a ƙasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abin ba da jimawa ba. Kwamishinan yan sanda na Taraba ya ba da doka a tura tsarin jami'an tsaro yanzu da nike maka magana sun zuga sun isa wurin.
Kuma wannan ne ma dai karo na huɗu da ake samun irin wannan tashin hankali a ƙasa da watanni biyu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ko matan kasar ne suka samu gudunmuwa daga gwamnati da ma ofishin jakadancin Amurka domin baje koli akan sana'o'in matan da suke yi iri daban-daban. Ga su Lamu Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙarawa matan da ke neman na kansu ta hanyar sana'o'in hannu da ƙere-ƙeren kayayyaki irin na gargajiyar Afirka kuzari shine babban dalilin da ya sa ƙungiyar matan Nijar shugabannin masana'antu buɗe kasuwar baje kolin da ke samun goyon bayan ofishin jakadancin Amurka. Madam Hawa Idi ta cibiyar Rendaura na daga cikin masu tsare-tsaren wannan biki da ya haɗa matan sassan ƙasar Nijar.
Mun zo ne mu gwada iyawar mata. Duk mace abin da ta iya cikin aikinta kowace yau a cikin nan wanda muka zo ta zo ta nuna taka rawarta na mi ta iya a cikin zaman rayuwarta na mi ta koya a cikin rayuwarta.
Waɗanda suka baje hajojinsu a wannan kasuwa ta cibiyar raya al'adun Amurka sun yaba da damar da aka basu.
Kuni ce baraka Musa wannan alheri ne wanda bai san ba ma abin da kake yau in ya gani sai ya sani. Ya kamata a ce duk abin da muke a cikin ƙasar nan kafin wani dan wata ƙasa ya zo
mu a ce ma in wani abu ne kamar yau baje kolin wannan da aka bude a ce kayan mu na gargajiya ne muka samu ku zo mu nan gurin dan mi dan mu gwada muna san kasan mu muna san al'adun mu
haji Karima daga Agada Tariki to mu dai ga sunan na kawo biju na kawo kayan bugaje na kawo kaya dai ga sunan kala-kala daga Agada mun gode tunda sun turo mata
kasancewar wannan kasuwar baje koli na da manufar jan hankalin ƴan mata domin su yi koyi da mata masu kere-kere da sana'o'in dogaro da kai yasa aka kebe lokacin musamman inda mata shugabannin masana'antu masu zaman kansu suka ba su sirrin tafiyar da harkoki Adama Abubakar wata daliba da ta halarci wannan biki na da gurin kafawa kanta kamfani idan ta kammala karatu
ni buri na in samu in kirkira makaranta wadda za ta sa ƴan mata wanda uwayensu ba su da kuɗi aikin hannu ko suna zuwa makaranta su yi aikin hannu ina son haka in yi haka ne saboda ƴan mata samu su yi aiki tunda a Niger ko sai ƴan mata kowa arme yake so ina so in kusanta musu ko suna son arme su yi arme amma su nemi da kansu su nemi aikin
ministan bunƙasa ayyukan hannu da yawon bude ido Ahmad Boto ya yaba wa tallafin da kasar Amurka ke ba kasar Niger da nufin inganta rayuwar al'umma kamar yadda wannan baje koli ke kara jaddadawa
ma san tun rabin al'umma cikin kasar Niger ba iya gini a maida rabi koi kenan wanga taron da aka yi nan mai muhimmanci ne kwarai gare mu kuma na kawo gudun mu kwarai ga ambassador kin America da kungiya ta Millennium Challenge Corporation wadda ta bada nama a cikin wannan baje kolin
Amurka da ke kan gaba a jerin kasashe aminan Niger ba za ta gajiya ba wajen dafawa wannan kasa dan ganin ta samu cirawar tattalin arzikinta inji ambassador Yunus Redek Yanzu haka Niger na cin moriyar wasu makudan kudaden da suka haura miliyan 437 na dalar Amurka ta hanyar shirin Millennium Challenge Corporation wanda ke mai da hankali ga ayyukan cigaban karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safiya da minti 17 har da daƙiƙa 22 ga kuma shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can haƙiƙa ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masu waro shirin namu na yau ya karbi bakoncin kwamishinan ilimi a matakin primary da secondary a jihar Sokoto Dr. Muhammad Jabi Kilgori a wata ziyara aiki da ya kawo na babban birnin tarayyar Amurka Washington DC. A cikin bayanin Dr. Jabi Kilgori ya bayyana da irin tsare-tsaren gwamnatin jihar Sokoto wanda yake nuni da cewar tsarin su a jihar Sokoto ya bambanta da na sauran jihohin Najeriya abu mai muhimmanci a nan shine al'umma sai ku saurara don jin bayanai a hukumance daga gwamnatin jihar Sokoto wanda idan kuka ji aka san abin da yake a zahirance sai ku gaggauta sanar da mu dan bayyana ma duniya gaskiya ko mi dace ta
dan mu akwai na koyon malanta akwai ta kwata da gusau da bidda hande na bayinta tare ta hammar amma na koyon malanta
za mu so mu san babban makasudin wannan ziyara taka a nan kasar Amurka
to makasudi dai abin da ya kawo ne abubuwa guda biyu ne abu na farko akwai wani taron ƙara ma juna ilimi da aka shirya a Atlanta na ƙasa da ƙasa ne ya shafi ayawa ai nazarin sha'anin ilimi da yake tafiya a duniya gaba ɗaya kusan ƙasashe guda 50 da kuma masu halarta kusan guda 2000 mu kuma daga Najeriya muka zo akan wannan asusun America mai kula da cigaban ƙasashen waje wato USAID su suka gayyace mu muka zo tare da tawagar su muka zo muka gabatar da namu makala game da ci gaban da muke samu na fannin ilimi a jihar Sokoto sannan kuma muka saurari darussa daban-daban waɗanda aka gabatar daga ƙasashen duniya a waɗanda suka shahi abubuwan da muke da sha'awa gare su domin mu ƙara samu ilimi kuma mu yi cuɗanya ra'ayi tsakanin mu da ƙwararru daban-daban waɗanda suka fito daga ƙasashen duniya daban-daban.
To idan aka yi dubi da wannan taro da kuka ainihin gabatar a nan ƙasar Amurka, ta ina yake da alaƙa koko ta ina zai faɗaɗa ko zai taimaka a ilimin jihar Sokoto?
Eh to gaskiya zai taimaka kwarai da gaske, domin wannan ya ƙara bude mana ido da waya mana da kai game da abubuwan da suke waɗanda ke tafiya a zamani yanzu waɗanda suke kawo ci gaban ilimi a makarantun, musamman a makarantun nan primary, haka kuma abubuwan da suka shafi secondary da sauransu. Amma dai inda muka bayyana ƙarfi ne wajen primary, inda akwai abubuwa da dama waɗanda suka shafi ya za a yi a ba yaro ƙaramin ilimi tun yana kankana, saboda sanin duka bincike ya nuna cewa kwakwalwar yaro tana ginuwa ne tun yana tsakanin shekara 3 zuwa 5 zuwa 6. Ya za a yi a fara ba yaro ilimi da sauransu na karatu, musamman da zai koya. Sannan kuma ya za a yi a samu ingancin gudanar da darussa ga malamai, a samu malamai masu kwarewa, masu ingancin fiye manhaja su bada karatu da sauransu. Sannan kuma a samu tsarin fasalin ilimi, abin da ake cewa policy, ya za a yi a ci gaba da zahawa da tacewa da tantancewa da inganta tsarin tafiyar da ilimi, zama ya dace da zamani, yana ba da dama ga kowa ya samu gurbi, ya samu hurumin da zai karatu, sannan yana ba da ilimi mai inganci, sannan kuma yana sawo al'umma gaba. Uwaye suna ba da goyon baya da ƙarfin gwiwa cewa yaran su samu ilimi, sannan a samu kuma gagarumin nasara wajen ilimi wanda zai ba mai samun ilimin matakin da zai dora rayuwarshi, inganta ya taimaki kanshi kuma ya taimaki ƙasa gaba ɗaya.
Na ga cewar tun 'yan kwanakin baya, bayan hawa karagar mulkin wannan gwamnati ta shi Aminu Waziri, ya ainihin kaddamar da wani tsari wata na gaggawa a ɓangaren ilimi wanda ake cewa state of emergency a Turanci. Za ka yi muna ƙarin haske dangane da me wannan tsarin gaggawan ya ƙunsa?
Wato wannan tsarin muna kiran shi tsarin ɗaukin gaggawa ga fannin ilimi. An tsara shi ne bisa ga tunani da hangen nesa da kuma gurin da mai girma gwamnati yake da shi na kawo ci gaban ilimi da sauri haka da gaggawa ya za a yi. Wannan dokar ta ba da dama gare shi da cewa a yi amfani da duka matakan da ya kamata na hanzartawa wajen yin amfani da kudaden gwamnati, wajen kauce ma duk wani tarnaki ko wani abu da zai hana ilimi ya tafi gaba. Sannan kuma na kokarin ayi amfani da gwamnati a hana duka hulɗoɗin da take da mutane a cikin gida da waje da al'amuran da suka shafi sawa al'umma shigo gaba a tare da su, da kuma ba da dukkan ƙarfin gwiwa da ya kamata, da ba da kasafin kuɗi. Yayin bayan da ya kaddamar da wannan doka kuma ya ba da kasafin kuɗi mafi tsoka kusan kashi 27.3 na tafiyar da wannan ayyuka, kuma ya ba da dama cewa ayi aikin a tantance a tace haka kwamitoci waɗanda ke kula da kowane fanni, wanda suke fitowa da bayanai masu inganci waɗanda ake amfani da su domin a zayyana abubuwa da za su kawo ci gaban ilimi a fannoni daban-daban, daga bakin abin da ya shafi share primary har shiga primary har secondary ta farko har secondary ta biyu har zuwa sama ilimi mai zurfi. Don haka wannan shine ma'ana gwamnati amfani da duka ƙarfi, duk jari, duk iko da take, duk hulɗa da take da ita domin ta kawo ci gaba mai sauri cikin lokacin da za a samu nasara gaggawa. Kuma har shikenan ga gwamnati ya ce a auna ci gaban gwamnati ta yi nasarar gwamnati ta yi da abinda ingancin da aka samu ga ilimi a jihar Sokoto.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abinda shirin namu ya ɗauka kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin wannan tattaunawar tamu. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Sokoto. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Christian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajanni cewa kai kokarin ne.
To a kai da malamin su, yanzu mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga Shehu Sabu Gashuwa, wanda ya ce muna yabo da jinjina ga wanda suka ɗauki nauyin faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsun ruwa a jihohin Kano da Jigawa. Muna fatan manoman za su yi amfani da faɗakar wanda suka samu. Sai kuma saƙon Bilkisu Matar Garba na Halakan ba, unguwar Dogon Rini, Kamba, wanda ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. don Allah ku ga yawa ministan mata ta Najeriya da ya kamata ta canza ziyartar yankunan karkara domin ganewa idanun ta halin da mata ke ciki a Najeriya saboda a san hanyar da za a tallafa musu sai kuma sika ta gaba wanda ta fito daga Haruna Muhammad Katsina mai cewa kasashen duniya da fatan za ku hada karfi da karfe wuri daya wajen gaggauta dakilla duk wasu ƴan ta'adda dake barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duba da yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a sai kuma sika a Haji Mele Yusuf Farija har Yubi wanda ke cewa a gaskiya mu har yanzu bamu ga amfanin rufe boda da gwamnatin Najeriya ta yi saboda kada a shigo da abinci da kasashen waje ba domin kullun wahala karuwa take babu sauki ga talakan Najeriya dan haka gwamnati ya kamata ki canza tunani assalamu alaikum sashen sanin murya Amerika gargadi ko jan kunne da shugaban sojojin Najeriya Tukur Yusuf Bura ta yi na sojojin Najeriya su guji shiga harkokin siyasa yayi daidai domin makaho bai san ana ganin sa ba sai an zangure shi sako daga Isa Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya sai kuma su yi karshe gaban kungiyar murya talaka na Katsina Komrad Sanin Shaga kofar kaura Katsina wanda shi kuma ya ce a gaskiya ya kamata malaman addini su kaurecewa duk wata harkar siyasa domin ta haka ne mabiyansu za su kalle su da kima da ƙarshe sai wasiƙar Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murya jama'a wanda ke cewa mataki ko yunkurin da gwamnatin ƙasar Switzerland ta dauka na dinin amfani da makaman nuclear wajen samar da wutar lantarki wanda za ta mai gurbin sa da makamashi mai tsafta kamar yin amfani da hasken rana iska da ruwa wajen samar da hasken wutar lantarki muna fata kullum za ta biya kuɗin sabulu
a da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara ta kaice
ga takaitaccen labaran Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce take-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da ya sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. Trump ya ce a lokaci yayi da ya kamata Amurka da Isra'ila su hada karfi su yaki abokan adawarsu kamar kungiyar ISIS da kasashen su irin su Iran masu ba da goyon baya ga kungiyoyin 'yan ta'adda masu tada fitinu a duniya. Shugaba Trump dai yana wannan jawabi ne a birnin Kudus yayin da yake tare da shugaban Isra'ila Reuven Rivlin. Sa'o'i kaɗan kafin tarukan da zai yi da Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu da kuma kai ziyara zuwa wajen wasu wurare masu muhimmanci na mabiya addinin Yahudanci da kuma Kiristanci. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe Talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Ofishin jakarancin ƙasar Uruguay ya ce Amurka, Koriya ta Kudu da kuma Japan su ne suka yi nemi a yi wannan taron. Sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma Koriya ta Arewa ta ba da sanarwar cewar ta kammala shirin kera karin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma harba su. A ƙasar Turki an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu mukamin janar-janar waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulki da aka so a yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da General Akin Ozturk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar. Turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiya da ke zaune a nan Amurka mai suna Fethullah Gulen da laifin kirtsa makircin yunkurin juyin mulkin na ran 15 ga watan Yulin shekara ta 2016 wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a ciki. Ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokaci guda kuma tsohon ministan lafiya na kasar Tedros Adhanom Ghebreyesus shine wakilin kasar a cikin mutane da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice.
To madalla da takaitaccen labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai anjima idan Allah ya kai mu kujira mu da wani sabon shirin kuma anjima idan Allah ya kai mu a shirinmu na tarho za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku shin laifin wane ne na barin har ana fitauci da yara ko kuma mutane zuwa wata ƙasa domin aiki na neman abin zaman gari. Yanzu Amadu kuwa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Saida Hamdu ta ba da umarni sai injiniyan mu Basco ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko yau Maryam ce za ta jagoranci shirin yau da gobe. A yi saurari lafiya.